haka kuma hauhawan farashi wanda ya mamaye tattalin arzikin kasa sai alƙaluman hauhawan farashi ya rugu sannan mutane za su sake samun walwala da abin da ke ajiban su
jama'a assalamu alaikum da rashin tayi kenan shirin da ke fadakarwa akan harkokin tattalin arziki da kasuwanci wanda ni Salu Garba ke gabatar muku da shi kowane mako yau za ku ji cewa kasafin kuɗi baya yi wa talakawa tasiri muddin aka ci gaba da samun rashin aikin yi da hawa-hawan farashin kayayyaki yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga wakilin murar Amurka da ke Abuja tare da bakonmu Ishau Aliyu da ci gaba da firat da muka soma tun makonni biyu da suka gabata
to Ishau ana yin shayin muhawara tun ma gwamnatocin da suka shuɗe cewa kasafin nan kusan ba a iya aiwatar da ma zuwa rabin sama ya kaga tsarin musamman ka kwatanta kasafin kuɗin bara ya kaga yanayin nasarar aiwatar da shi
to kasafin bara an ce farko mu a tattalin arziki mukan kalli yadda gwamnati ta gabatar da shi ne kaga na bara budget ne na transition wato na sauyin gwamnati amma wannan sai ya zo da alakakai menene alakakai ya zo da tawayan tattalin arziki sai aka yi masa suna da wannan abu kasafin kuɗi
na ji akwai ko kalmar recovery ne ma ciki
budget of growth and economic recovery wato ana maganan fita daga wannan kangi to fitan shine kullum muke gaya ma hukuma ayi a hankali kar ba a fita ba a ce an fita saboda inda gwamnati ta bada hujjoji cewa ku yi hakuri kaza ne ku yi hakuri kaza ne sai kuma ya zama na cewa an ce an fita wannan abun bashi to kaga waɗannan hujjoji sun kau to kullum a ringa aiki da abun da ke kaza kuma ana kokari ana kwatanta aikace-aikacen da ya kamata budget of economic growth and recovery misali na bana to kaga tun daga sunansa ya nuna cewa ana kokari ne a fita daga wani kangi da aka shiga to wancan kangin an fita to shine zaka auna ci gaban tattalin arzikin da aka samu da wannan kasafin kuɗi
yusuf tunda ka kawo mu maganin fita daga kangin tattalin arziki gwamnati ko ince committee tattalin arziki ya ce zuwa nan da wata uku wanda zai kare a watan Agusta Najeriya gaba ɗaya za ta fita daga wannan fatara ko kangin tattalin arziki da take ciki da ake kira da shesha shin ya kaga wannan hasashen akwai alamun nasara ko cika baki ne na siyasa
to ba za mu kiyaye shi ga baki ba saboda mu muna aiki da alƙaluma ne kasafin kuɗin trillion 7 da aka sa masa hannu galibi kashi uku ne kasafin kuɗi akwai kasafin kuɗi da ke kula da albashi wannan 100% ana yin shi akwai kasafin kuɗi na ƙananan ayyuka akwai kasafin kuɗi na manyan ayyuka to a manyan ayyuka wanda ya shafi harkan noma ya shafi harkan kamfanoni da harkan gina tattalin arziki kasan da harkan wutar lantarki da harkan ma'adinai duka wannan su ne suka samu tarnaki na yanayi saboda lokacin da ake gabatar da su so da yawa za ka ga an ware kuɗaɗe da yawa a kasafin kuɗi domin harkan noma to amma har sai a je a fara noman ba a samu kasafin kuɗin hannu ba wanda wannan doka ba za ta fara aiki ba dokan bara kuma ta riga ta sha wahalan zuwa wannan yanayi to kaga shi sai an koma wancan tsari kamar yadda muka yi magana a koma ƙasa a yi kasafin kuɗi tun da watan Janairu shine watan farko da aka ɗauka a wannan ƙasa ya zama shekaran kuɗi watan shekaran kuɗi na farko to a yi ƙoƙari a ƙaddamar da shi sai an yi wannan sannan za a ga canje-canjen da kuma muradun gwamnati a gan su ƙiri-ƙiri idan ba a yi wannan ba to fa za a yi ta yin gaba ne ana waiwaye.
Yusuf kana da ƙwarin gwiwa cewa wata uku kana ganin da wata uku za a ga canji cewa za ka yi mamaki in ka ga cewa an fita daga wannan ƙangin gaba ɗaya.
Eto mu a yanda muke kallon al'amuran muna na ga maka mu a tattalin arziki muna amfani da ƙididdiga ne da aka samar daga ƙididdigar da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta samar wanda ya nuna cewa aikin yi ya ragu a cikin ƙasan to wannan aikin sai fa ya koma sama bayan da za a yi aiki ya ragu kace za a fita daga ƙangi a nan da wata uku haka kuma hauhawan farashi wanda ya mamaye tattalin arzikin ƙasan sai alkaluman hahon farashi ya rubu sannan mutane za su sake samun walwala da abin da ke ajiban su sai farashin da ake bada aro kudi a banki ya rubu sannan masu neman aron kudi za su shiga bankuna su karbo kudade sannan su juya tattalin arzikin da shi duk waɗannan alƙalman mu su muke kallo ba wai hasashe irin na siyasa ba ka faɗi abin da zai maka dadi mu muna amfani da abubuwan da aka zo da su ne a ka'idanci wanda haka kimiyya take kuma ita in ka bita to ba za ka sai dai ai fushi da kai amma kai ba za ka fushi da kowa ba
wato dai yau da za a ce kusan wannan abin sai yadda halayya dai kawai
idan alƙalma suka fara canzawa daga wannan kasafin kuɗi da aka sa mu hannu sai mun jira mun ga yanda ya fara aiki sannan mu fara mu fitar da hasashenmu game da abin da zai faru a gaba wancan hasashe na wata uku wanda gwamnati ta yi dole ne gwamnati ta yi haka kamar mutum ne yana da uba mara lafiya in an zo gaishe shi aka ce ya mai jiki sai ce ya ji sauki ne ba wanda aka ce a jikin fa ba lafiya ba kaga ba zai yiwu ba
dole zama akwai hikimar magana
dole zama akwai hikima na mulki daban mu kuma aikin mu da Allah ya dora mana shine mu ta kokari tunda da mu da ku da kuka ba mu wannan dama mu yi ta magana akan abin da muka fahimta da abin da muka ga wasu tunan arziki suna yi da kuma yanda muke tunani in an yi kaza za a ga kaza saboda lokuta da dama su wanda suke cikin gwamnati ba wai ba su san abin da ya kamata a yi bane a siyasa ta kan danna abin da za a yi a ce a yi misali zaka ba shugaban kasa shawara amma sai kaga kaman ba anan ya karkata ba kuma in ka fada zai ga ba ka dauka ba to sai ka dauke shawara sai kai shiru kana sanar da ita sai ka tambaye shi me za a yi to irin waɗannan abubuwan su suke mana tarnaki a tattalin arzikin kasa kasan tana da arziki mai yawa tana da mutane masu yawa kuma tana kasafin kuɗi mai yawa in ka kula ai kasafin kuɗin kasan da aka yi a 2015 trillion 4 ne amma wanda aka yi a 2016 trillion 6 ne wanda aka yi a 2017 trillion 7 ne amma sauki ya samu ma mutane da yawan wannan hauhawar farashi ya kwace komi ne to sai an yi fada da hauhawar farashi in bai gyaru ba to tattalin arzikin mutanen kasan ba zai gyaru ba tunda abin da suke samu ba gyaruwa yayi ba na galibin mutanen kasan kuma kasan za ta samu buduwa ne na bude sauran tattalin arzikin kasa wanda kasafin kuɗi ne zai iya wannan abin ya bunkasa harkan noma ya bunkasa harkan kasuwanci ya bunkasa harkan ma'adanai ya bunkasa harkan wasanni ya bunkasa harkan filafilai da sauran irin waɗannan abubuwan kowa ya yadu ya samu karuwan kuɗi in ya samu karuwan kuɗi to shine fita ai daga recession domin recession kullum in zaka auna an fita daga tawayen tattalin arziki ka auna da kanka shin jin dadin da kake yi ya dan karu koko ya dai rabu in ya dan karu to kai ne abun bincike na farko akan karuwa in kuma ya rabu to sai ka koma kuma na wani in ka koma na wani sai ka koma na wasu sai ka koma na mutum 100 sai ka ce to a cikin mutum 100 suwa suka samu karuwa sun kai kashi 10 ko sun kai kashi 20 randa suka kace sun kai kashi 50 to an samu karuwa in sun kai kashi 60 an sake samun karuwa in sun kai kashi 70 an sake samun falala karuwa mai girma saboda haka ake kididdiga a yi magana na ilimi inda ake faɗa ma hukumomi abin da ke faruwa tattalin arzikin kasa
wannan falalar rayuwar ya kamata ta shafi sauran ƴan Najeriya kuma sauraron mu dan ina jin watakila da yawa mutane kamar har yanzu ba su fito daga irin rayuwa da suke a zamanin baya lokacin da akwai kudi a kasa ba yanzu kamar kudin ma ba sa yawo a cikin al'umma yanzu wani shawari za ka ba wa mutane ne da alamun mutane ne ba sa bullo da wasu misali in rake kake sayarwa ka hada da wani abu ka kara saboda kasancewa akwai matsaloli a guɗe ba zai iya taimaka ba
wato ba mutane ne za a ba shawara ba hukumomi ne za a ba shawara saboda su mutane da samun su da duk abin da suke India irin wannan tattalin arziki ne wanda gwamnati ta riga ta yi kuɗi ta kuma aje su take auna kasuwancin mutane to sai gwamnati ta shigo ciki domin tattalin arzikin na hannunta ita ne ta shi yasa kasafin kuɗin yake hannun gwamnati to a koda yaushe irin waɗannan shawarwari gwamnati muke ba gwamnati ta kula da farashin abin da ake siya kuma ta kula da wasu abubuwa da take na dokoki musamman abin da ya shafi abudar da mutane ke amfani da su mun yadda a kare masana'antun mu domin su ci gaba da yin aiki amma muna da fahimtar idan masana'antun wasu suka koma suna amfani da su suna cutar da mutane to gwamnati ta karye waɗannan mutanen ta budo ta wata hanyar ta kawo mu mutane domin mutanen su ne gwamnatin duk inda ta kai ga ƙasa kowa ya talauce to ba wanda zai isan fa abin da kake saidawa amma idan farashi ya daidai da mutum 10 ke iya siya yanzu sai suka zama mutum 20 za su iya siya saboda farashi ya canza to an taimaki tattalin arzikin ƙasar kenan amma in ga abu amma yi mugun tsada an ce kuma tsadan wai ake so domin wasu su amfana kuma to tsadan zai kure idan ya kure kowa zai kasa siya in an kasa siya shi wancan din ma nashi zai fita dan shi ma tsadan za abin da yake so tsada za ta cinye shi shi yasa tsada ta cinye kwangilolin gwamnatoci abin da ake yin shi 100,000 yanzu ya zama 300,000 kaga an kwashi kudin gwamnati abinda za a yin shi a miliyan 10 yanzu sai ka sa miliyan 20 to wannan hawan farashin shike kwaci arzikin mutane kuma kullum mu rinka dura da yawan mutanen ƙasa kuma income din da suke samu nawa ne
madallan malam Nasiru da malam Yashau zamu dakata nan sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ci gaba a madadin duk waɗanda kuka ji muroyin su da Solomon Abu da Chubahiro Dedone da suka daidaita mana sauti ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya sai kuma mako mai zuwa da yardar Allah
amma babu yin sa jajan ke ba